والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم أوا مسلمي بركة مدى كسن شوا أيو بيو جوتا رمضان شكرا تدبو ده دري هدو دا أربعين دبكو هجرية wanda ya dace da 19 ga watan 2 shekara ta 2026 miladiya. Muna cikin tafsirin mu na Al-Qur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan majalisi mai albarka na Masjidul Ansar a garin Kumo, Akko Local Government, jihar Gombe, Nigeria. Yau insha Allah shine darasin mu na 2 a cikin wannan sura mai albarka, Suratu Luqman, a cikin wannan shekara. Idan yan uwa za su iya tunawa, jiya mun tattauna ne akan kissar Luqman alayhi salatu wassalam, wanda muka yi bayani akan wasiyoyi da ya yi wa ainihin wato ɗansa da kuma irin sabanin malamai da suka yi akan Luqman annabi ne ko ba annabi ba. Muka rinjayar da maganganun malamai, ciki akwai maganganun al-Imam Ibn Kathir Allah ya masa rahama, ta yadda ya rinjayar da cewa Luqman ba annabi bane, bal bawa ne daga cikin bayin Allah wadanda Allah ya girmama su. A yau za mu daura kan inda Allah ranma zai ci gaba da karanta mana wato wasiyar da ya yi wa ɗansa da ya ce, ya bunayya, ya kai ɗana, innaha in taku misqala habbatin min khardali. Bismillah Allah ranma.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير.
لقمان عليه السلام يا شيخ بدر بياني دنجني دا واتو وسيو اندكي وانسى اكن نفر كوي امي وسيا اكن يغجي شركة دا الله duk abin da zai yi guje shirka. Kuma a jiya muka yi bayani dangane da hadarin shirka a rayuwar dan adam, a rayuwar musulmi, da kuma amfanin tauhidi da riko da shi tauhidi din. Luqman ya ce wa ɗansa, ya bunayya, ya kai ɗana, innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihalla. Innaha, wannan lamirin yana komawa ne zuwa ga alfi'latin lati yaf'aluha min khairin aw sharrin. Duk abin da zaka aikata na alkhairi ko abin da zaka aikata na sharri, idan ya kasance wannan aiki komin karancin sa, a ce zai kasance kaman dan karamin abu ne, kamar kwayar komayya, shine min khardalin, misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin, ya kasance akan wani falalan dutse ko a sama, aw fi samawati ko a cikin sammai, aw fil ardi ko a cikin kasai, ya'ti biha Allah, to ko Allah sai ya zo da ita ran tashi alƙiyama. Abinda abin yake nufi shine yana gaya wa ɗansa, duk aikin da ka aikata ko na alheri ko na sharri, komin karancinsa, Allah tabaraka wa ta'ala sai ya nuna maka shi ranar tashi alƙiyama. Wannan kalmar in taku ɗin, kalmar taku daga takunne, taku daga takunne, in an ce takun ka daga kana ne, wannan fi'ili ne majzumin bi sukunin nunil mahzufati. Kaga sai aka ce taku ba a ce in takun ba, fi'ilun majzumun bi sukuni a nun al mahzufa. Akwai wata nu'a rawan da aka shafe ta kuma shine fi'ilu shart. Jawabin shine ya'ti biha Allah, Allah sai ya zo da shi. Kalmar misqal a larabci wato ana nufin duk abinda mafi karancin abinda za a auna shi shine misqal. Mafi karancin abinda ake iya dora shi a scale a auna shi shine misqal, shine aqall ma yuzanu bihi shay'u. Al-khardal, kalmar khardal shi kuma mafi kaiwa karshe wajen karancin abu kenan. Shi yasa suke cewa ghayatun fi sigari wa diqqati, mafi kaiwa matuka wajen karancin abu, da kuma abu ne da wato komun karancin sa, komun kadaita kansa, wallahi ba abin da zai buye wa Allah tabaraka wataala sai ya kawo shi. Abinda al-Qur'an yake nufi, ya bunayya inna ma taf'aluhu min hasanatin aw sayyi'a, da abinda kake aikatawa na kyakkyawan aiki ko abinda kake aikatawa na mummunan aiki, to sai Allah ya zo da wannan aiki din duk karancin sa a ranar tashi alkiyama, babu abinda zai koya. Inda wannan abin karancin sa ya kai kwayar komayya, to wallahi ba zai koya ba sai Allah ya zo da shi ranar tashi alkiyama. Sannan kuma wannan abin an koye shi ne a cikin dutse, daga cikin duwatsu wanda aka jefar da su a cikin ƙasa, ko ku wannan aiki yana cikin sammai ne ko kuma yana cikin ƙasa ne, duka ya alamu Allah, Allah ya san wannan aiki. Wa yuqdiruhu, kuma zai zo shi. Wa yujaza alaihi, kuma sai Allah ya yi sakayya akan wannan aiki. Lalle Allah wato latifun khabir, wato mai bada labari ne kuma masani ne ga duk abin da yake koyayye, sai ya karanta wa kowa abin da zai aikata. Wannan aya dai tana nuna mana a ji tsoron Allah a cikin duk abin da za a yi. Duk abin da dan adam zai aikata, wallahi ya ji tsoron Allah. Wanda zai uya ya shiga daki ya aikata sako, ya sani Allah yana kallon sa. Wanda zai koye ya je yayi wani zalunci, ya sani Allah yana kallon sa. Haka kuma duk wanda zai wani aiki na alkhairi, kada ya rena wannan aikin ya dauka cewa Allah ba zai san yana yi ba, a'a Allah yana sane da duk abinda kake. La yakhfa alayhi shay'un fi hadha al-kawn, babu abinda yake buyawa ga Allah a cikin wannan duniya gabaki daya. Mahma daqqa wa qalla wa khafiya fi amaqil ardi aw as-sama', duk karancin wannan abun, duk buyan da yayi a cikin zurfin kasa ko kuma a cikin sammai, ba abinda zai buya. Allah ya yi bayani a wata aya da take magana akan makamancin wannan ma'ana. Wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana misqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Allah yace zamu kafa sikelai da mizanai na adalci a ranar tashi al-qiyama, babu wata rai da za a zalunce ta. Idan mutum ya aikata wani abu daidai da kwayar komayya ne saboda karancin sa ko kwayar zarra, Allah ya ce ataina biha wa kafa bina hasibin. Sannan ya ci gaba da umartan ɗansa da ya kula da sallah, ya kula da umarni da kyakkyawa, ya kula da hani akan mummuna, ya kuma zama mai hakuri akan duk abin da za a cutar da shi. Wannan duk abu ne mai kyau da Luqman ya yi umarni wa ɗansa a matsayin wasiyya. Sannan kuma mu ma Qur'ani ya yi umarce mu da mu rinka aikata wannan. Me Allah ya ce al-rahma? Na'am.
Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur.
Luqman ya ci gaba da cewa ya bunayya ya kai dana, aqimis sala ana nufin wajib ala ada'iha, kalazimci bayar da sallah fi auqatiha bi khushu'in wa ikhlasin lillahi rabbil alamin, kana mai khushu'i kana mai ikhlasi kuma kana yin sallan nan saboda Allah wa amur bil ma'ruf kai umarni da kyakkyawan abu shine bi kulli ma hadda shar'u ala qawlihi aw fi'lihi duk abin da shari'a ta ainihin wato kwadaitar akan a fade shi ko a aikata shi wanha anil munkari kai hani akan mummuna ay an kulli ma naha shar'u anhu an qawlihi aw fi'lihi ai ana nufin duk abin da shari'a ta yi hani akan wato kar a fade shi ko kada a aikata shi wasbir ala ma asaba kai hakuri akan abin da ya same ka min al adha na cutarwa daga wani na zalunci daga wani fa innal hayata mali'atun bishada'idi wal mi'ani lalle ita rayuwa a cike take da abubuwa na kunci da tsanani da jarrabawa sannan kuma rayuwa tana dauke da raha da hutu wani lokacin inna ma hiya wato so da yawa ana samun hutu a rayuwa a duniya kadan ne amma a lahira ita ce dawwamiyar hutu da haka a gidan duniya ka sani za ka gamu da cutarwa za ka gamu da bacin rai inna zalika min azmi al-umur lalle wancan yana daga cikin al'amura masu muhimmanci jikin abin da ya gaya masa abinda ake nufi zalika ya'udu ila ta'atil madhkurati qablahu irin al-ayyuka na ibada da ya umarce shi kafin wannan lokaci wato idan an ce azmi al-umur a larabci wato ana nufin a'ali al-umur ana nufin makarim al-umur al'amura madaukaka al'amura manya da Hausa muna cewa al'amura masu muhimmanci ko kuma a ce duk abinda Allah ya wajabta shi inna zalika min azmi al-umur yana daga cikin abubuwan da suke azmi al-umur ma aujabahu Allah tabaaraka wa ta'ala 'ala al-insani abinda Allah ya wajabta akan dan adam gaba daya ko ka ce inna zalika mimma azamahu Allah min al-umur yana daga cikin abubuwan da Allah ya yanke hukunci ya wajabta su na al'amura wato ijab wa ilzam wajabtawa shi yasa hadisi yazo annabi yana cewa inna Allah yuhibbu an yu'khadha bi rukhasihi kama yuhibbu an yu'khadha bi azaimi Allah yana so a dauki rahusa da ya bayar duk wata rahusa da ubangiji ya bayar to Allah yana so a yi aiki da ita kamar yadda kuma Allah yana so a yi aiki da abubuwan da ya wajabta shi yasa ake cewa a larabci azamatul muluk da ina fassara mana inna zalika min azmil umur azamatul muluk ko azamatul muluk abinda ake nufi wato abinda wato masu mulki suke bada umarni wa na kasa da suna dole su aikata azamtu alayka illa fa'alta kaza na wajabta maka lalle sai ka aikata kaza kenan azmil umur abinda yake na wajibi idan a mutum ya umarci dan uwansa da ya aikata wani abu zai iya cewa azamtu alayka da haka a takaice ne ya koyi wani wannan aya tana nufi ne akan ko tana bayani ne akan manyan ibadu da ya kamata mu kula da su kuma al'amura ne da an yi mana umarni akan su kafin mu ma mu zo sauran al'ummomi gashi ana ba mu labari Luqman ya ba da umarni ga ɗansa ya kula da sallah dan sallah tana da girman sha'ani sannan kuma ita sallah ashe wani abu ne wata aba ce wacce take mai girman gaske kuma ya hana shi akan abubuwa da yawa waɗanda suke na laifi ne zamu zo mu bayani dan uwana sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani a cikin shari'ar sa shi ma dangane da sallah saboda muhimmancin sallah annabi ya ce awwalu ma yuhasabu bil abdi yawmul qiyamati as-salah abu na farko da za a fara yi wa bawa hisabi ranar tashi alkiyama ita ce sallah ba za a fara tambayan ka akan komai ba idan ka mutu sai sallah da haka duk abin da za ka yi wasa da shi a duniya kar ka yadda ka yi wasa da sallah kar ka yi wasa da tauhidi dan shi tauhidi shine shimfidar da sai ka same shi sallar ka za ta kai da haka abu na farko da za a tambayi bawa a kiyama shine sallah shin ka yi sallah daidai eh to sai Allah ya ce a shigar da kai gidan aljanna daidai da sauran ayyukan kama ko tambaya ba za a yi ba amma wallahi duk wanda aka samu sallarsa akwai matsala wallahi bai shiga aljanna ba shi yasa malamai suke ce a yawaita in nafila idan mutum aka auna farillarsa aka samu ta yi rauni bata cika ba Allah zai ce wa mala'iku ku duba yana da nafil fili da yake yi eh yana da shi, ku dauko cikin sallar nafilan da yake ku cika mai farilla dan kada a kama shi cikin masu tauye farilla ranar tashi alƙiyama. Sallah kuma ana so a yi ta akan lokaci, kuma a yi ta irin yadda annabi ya yi. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sallah Allah ya wajabta ta tana da lokaci ayyananne a ayyadaje. Ba wai mutum musulmi zai yi sallah lokacin da ya ga dama ba. Masu hada sallah, masu cakuɗa sallah, waɗanda suke yin sallah a hade a cakuɗe, su ƙi su yi azhar akan lokaci, su ƙi su yi la'asar akan lokaci, su ɗebo su hada su da magariba da isha'i, kuna ɓata kanku lokaci. Da waɗanda suke yin sallah a gaggauce, su kawai burinsu su yi sauri, su yi maza-maza-maza su gama. Idan kai sauri ka gama sallah ina za ka je? Wallahi duk limamin da kuka ga a cikin sallarsa ya sifanta da gaggawa a sallarsa, to ku guje shi. Ku yi masa nasiha, ku gaya masa malam ba gaggawa muke ba a wannan duniyar. Kai mana sallah mai kyau wanda Allah zai karɓa ya yaba. Karka mana sallar da za a tukuikuyo ta a jefi fuskarka a jefi fuskar mu. Duk wanda ya sallah a gaggauce ba ta yi kyau ba, mala'iku suna tukuikuye wannan sallah su gulla masa ita sallar ta ce da shi dayyaka Allahu kama dayyata ni. Bawa Allah ya tozartar da kai kamar yadda ka tozartar da ni. Haka duk wanda ya yi sallah a karɓe, Allah ya karɓe ta, to kawai abinda zai gani haske ne a cikin kabarinsa kafin ma ya kai zuwa ga hisabi yawmul qiyamati. Luqman ya umarci ɗansa da ya kula da ainihin wato sallah, sannan kuma ya koya masa ya umarni da kyakkyawa. Duk lokacin da kaga abu mai kyau ka yi umarni a yi shi, idan kaga abu mummuna to ka hana a yi shi, ka yaƙi wannan abu. Ba wai kai ka aikata mummunan ba, duk wanda ya san wani abu na saban Allah ne to ya hana a yi saban, ba wai shi ya je ya ma aikata saban ba. A'a, wanha anil munkari, duk wani abin ki da shari'a ba ta so munkari ne to kada ka aikata wannan abu. Sannan ya umarce shi ya yi haƙuri da abin da duk zai same shi. Wannan yana nuna mana rayuwa sai da haƙuri. Masu haƙuri Allah yana musu sakayya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Kadai masu haƙuri Allah yana musu sakayya ba tare da lissafi ba. Kai haƙuri da abokananka, kai haƙuri da maƙotanka, kai haƙuri da iyayenka, kai haƙuri da ƴaƴanka, kai haƙuri da danginka, kai haƙuri da dukkan ƴan uwanka da abokanan zamanka, kai haƙuri da rayuwa, kai haƙuri da shari'ar da aka dora maka, kai haƙuri da yunwa, kai haƙuri da talauci, kai haƙuri wadata ma tana kawo damuwa, kai haƙuri, kai haƙuri da masu mulkinka da suke mulkarka, ka kai zuciya nesa, ka nemi agaji da taimako a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Ka sani cewa rayuwa ba ta yiwuwa sai an cutar da kai, kuma duk wanda aka cutar da shi akwai biya ranar tashi alƙiyama. To sannan sai ya daɗa umartan sai ya hane shi da kuma girman kai. Allah ma me yace ma?
Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil-ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur.
Luqman ya ci gaba da cewa dan shi, wala tus'ir khaddaka lin-nasi, ka daina juyar da kundukukinka ko kuncinka wa mutane yayin da suka yi ma magana, ka kawar da kai kai banza da su. Shine wala tus'ir khaddaka lin-nasi. Wala tamshi fil ardi maraha, kada ka rinka tafiya a bayan ƙasa tafiyar masu jiji da kai da girman kai da nuna isa. Shine wato maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, lalle Allah baya son dukkan wani mai taƙama. Shine muhtal, mai taƙama a cikin tafiyarsa, sannan kuma fakhur, mai yawan alfahari, Allah baya son sa. Kun ga nan gurin wannan bawan Allah yana umartan ɗansa da abubuwa masu kyau waɗanda sukan sa barinsu sukan ƙara mutum matsayi da ɗaukaka a wajen abokanan zaman shi. yayi amfani da kalmar sa'ara yus'iru wala tus'ir khaddaka. Kalmar sa'ara a larabci wato asalin ta wani ciwo ne da yake samun raƙumi sai ya sa raƙumin wuyansa ya kauce. Idan ciwon ya kama raƙumi sai wuyansa ya kauce, shi yasa ake cewa sa'aral ba'iru. Sa'aral ba'iru ana nufin lawa'unuqahu, raƙumi ya juyar da ko ya karkatar da wato wuyansa ya zama wuya ne mi'waj, karkataccen wuya. Abinda ake nufi, ka daina girman kai, ka daina kauda kai kana watsa kashin mutane, kana nuna mutane ba su isa ba. Ka daina ihtiqarun nas, kai din ka daina wulakanta mutane. Wani mawaki yake cewa wa kunna idal jabbaru sa'ara khaddahu mashayna ilayhi bisuyufi nu'atibu wa kunna idal jabbaru sa'ara khaddahu. Ko ina mun kasance idan wani mai jiji da kai da girman kai ya juyar da kuncinsa shine sa'ara khaddahu. Qur'ani kuma yace wala tusa'ir khaddaka linnas wa kunna idal jabbaru sa'ada khaddahu. Idan wani mai ji da isa da girman kai ya juya fuskarsa saboda nuna isa, mashaina ilaihi bisuyufi nu'atibu, sai mu dauki takuba mu tinkare shi, muna ainihin wato zarginsa akan wannan mummunan aiki da aka yi. Duk wanda yake juyar da kai yana banza da mutane, sa'ara khaddahu, wanda ake mai magana baya kula mutane, sa'ara khaddahu, wanda za ka yi ta yi masa bai ma san kana yi ba, sa'ar khaddahu. Allah ce wala tusa'ir khaddaka linnas, juya fuska haka kawai, ba wani bane kalla kai banza da shi. To wannan shine ko ana mai magana yayi banza da mutane, dakin ana cewa wani ana masa magana yana banza da mutane, sa'ar khaddahu. To Allah ya hana irin wannan dabi'a din at-ta'ali 'ala an-nas, kamar yadda yake wato masu girman kai suke nuna girman kai wa mutane a waɗanda suke rudaddu, wanda duniya kuma ta rude su gani suke duniya wata abace. Ka zaman to hani'an ko hani hayyinan layyinan mutawadhi'a, mai sauki, mai taushi, mai tawadu'u, mai kankan da kai, kama huwa sha'anul uqala, kamar yadda duk masu hankali a duniya haka suke. Allah ya ce da shi Luqman ya ce da ɗansa wala tamshi fil ardi maraha, irin ɗabi'a nan da mutane suke suna tafiya suna nuna girman kai, mutum yana tafiya shi kadai yana kumbura kamar zai fashi, wannan haramun ne, haram ne. Allah ya ce innaka lan takhriqa al-ard wa lan tablugha al-jibala tula, ba za ka iya fasa ƙasa ba. Duk inda kake ji da nuna isa wajen tafiya a bayan ƙasa kana nuna faɗin rai, ai ba za ka iya huda ƙasa ba, kuma baka kai ƙasa tsawo ba. Wannan kalman marahan din yana nuna mana wato a girman kai da nuna isa amma a cikin tafiya. Kalmar marahan din ta zo masdar ne waqa mawqi'ul hal ala sabilil mubalagha kenan, shine maraha, ko kuma maf'ulun ne mutlaqun li fi'lin mahzuf, wani maf'uli ne mutlaqi amma fi'linsa an goge shi. Ana nufin wato tamrahu marahan, ka daina nuna ainihin nuna isa da girman kai a cikin tafiyarka. Wannan jumla din fi mawdi'il hal ni anahu, ko kuma maf'ulun li ajalihi ay min ajalil marahi kenan. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, mun yi bayani wannan ta'alilun ne lin nahi, hani ne dangane da illa ne da ake bayani dalilin hanashin da aka yi, saboda Allah baya son al mukhtal al mutakabbiru alladhi yakhtalu fi nishyatihi, mai girman kai da yake nuna ainihin wato nuna isa da fadin rai a cikin tafiyarsa. Sai za su ke cewa fulanun yamshi khuyala'a, a larabci wani yana tafiya yana nuna isa, yana nuna shi wani ne, ko kuma yamshi mishyatal maghrur wato almu'jib bi nafsihi, yana tafiya irin tafiyar wanda yake rudadde, wanda yake jin ya rudu da kansa kuma yana ruduwa da kanshi. Alfahari shine attabahi ala nasi, nuna wa mutane nafisu, nuna wa mutane ba su isa ba, nuna wa mutane wallahi ku ba komai ba ne. Wannan haramun ne a duniya mutum ya aikata wannan, kuma Allah baya son wannan aikin. to sai ya ci gaba da umartan ɗansa da wani abun kuma daga baya bayan wannan Allah rama me yace kuma
وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيدِ
yace ka takaita idan ka zo tafiya ka ringa tafiya tsakatsaki waqsid fi mashika ay kun mu'tadilan fi mishyatik ko fi mashyik ka zamanto dan tsakatsaki dan daidai wa daidai lokacin da kake tafiya ta yadda ba ka yin saibi a tafiya na nuna yanga sannan kuma ba ka gaggawa ta yadda idan an ganka za ce wane idan za ka je ne duk wanda aka ga yana tafiya a cikin saibi sai a ce wane lafiyar ka kuwa to irin wannan tafiyar an hana ta ga musulmi dan wannan fata na ganewa kaga mutum yana tafiya a hankali a hankali a hankali shi ba ciwo ya kama shi ba ba rashin lafiya ba tsabar ra'ayin ne kawai da nuna isa to wannan ba a so haramun ne irin wannan tafiya sannan kuma duk wanda aka ga yana tafiya kamar an koro shi pow 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 wani idan zaka je ne to shi ma wannan tafiyar shari'a ba ta santa shi yasa aka ce waqsid fi mashika kai tsakatsaki a cikin tafiyarka kar kai sai bi can kar kuma ka rinka me ka rinka gudu 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 haka a cikin tafiya sai dai in gudu kake yi wannan kuma abu ne daban yanzu idan gudu kake yi kowa ya san gudu kake amma kana tafiya kamar an koro ka kamar abu za ce wani lafiya kuwa to irin wannan ba abu ne mai kyau shi yasa ya hana shi waqdud min sautik sannan ka sauƙaƙa sautinka ughdud ughfud khafdu sauti ake nufi kai ƙasa ƙasa da sautinka kar ka daga shi saboda babu abun bukata idan mutum wani yana magana da mutane shi kadai ya rinka daga sauti in dai ba magana zai yi ta daga sauti dan jama'a su ji shi ba duk wanda yake daga sauti ha ha yana magana wannan magana ce ta marasa hankali shi yasa ce inna ankara al-aswati la sautul hamid shi yin magana da sauke sauti yin magana da karamin sauti wani abu ne wanda yake yana nuna ladabi yana nuna as-siqatu bin nafsi amintuwa da kai sannan yana nuna mai yin magana gaskiya mutum ne mai nutsuwa mai hankali dan mutanen jahiliya sukan a ɗabi'arsu suna alfahari da ɗaga sauti da ihu a cikin majalisi ihu a FC ihu a wajen zama ihu mutum ya ta magana a kasuwa yana ɗaga sauti yana bala'i wannan ɗabi'ar wawaye ne ɗabi'ar mahaukata ɗabi'ar mutanen da ba san me suke yi ba kuma wannan aibu ne ga mutum musulmi ya rinka aikata haka shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi masu sauƙaƙa sautinsu suna yin ƙasa ƙasa Allah yake cewa innal ladina yughdduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladina imtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun adhim innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum haga anan gurin Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi wadanda suke sauƙaƙa sautinsu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya nuna su masu takwa ne kuma Allah ya nuna yana musu gafara kuma suna da ainihin wato lada mai girman gaske Allah ya ce mafi munin sauti mafi kin sauti la sautul hamid wala sautin jaki ne wannan ne ta'alilun ne lil amri bi khafdis sauti dalilin da yasa ake so a sauƙaƙa sauti kenan idan ana magana kada mutum ya rinka daga murya irin na jaki akwai wanda ya taba jin kukan jaki da Allah yana da dadi in kana so ka ji mugun kuka ka ji kukan jaki zai yi ihu yayi da ƙarfi shine sautul hamid daga ƙarshe kuma ya kare da fito ka ji ya wani saboda shi ke ci irin da jaki sautin jaki kenan Allah kiyaye mu kaga anan wani yace tab ashe jaki ma ya samu daraja an kira shi a cikin alqur'ani nace ai ba daraja bane ai ba tashi akai ina fata ana fahimta da haka duk wanda ya ji da wata ran zaka dauko sautin jaki kai ka taba jin wani ya sa ringtone din sa na waya da sautin jaki saboda inna ankara al-aswati la sautul hamir ina ba ta ana fahimta ai akbar al-aswati wa abshaiha lahum wa tulahu sautul hamir mafi munin sauti shine sautin jaki wannan jumla din tana kwadaitar da mu ne mu daina daga sauti idan zamu yi zance mu daina hayaniya ko a majalisi ne ake taro da a cikin abokananka in an zo wucewa kawai muryarka ake ji wallahi wannan aibu ne a gare ka Luqman yayi wasiya wa ɗansa da abubuwa masu muhimmancin gaske masu kuma amfani ya umarce shi da ikhlasin ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ya koya masa abin da zai dasa masa tsoron Allah a cikin ainihin wato zuciyarsa sannan ya kwadaitar da shi akan ya tsayar da sallah yayi umarni da kyakkyawa kuma ya umarci ɗansa ya rika hani akan mummuna duk wanda ya ga abin muni ya hana man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi duk wanda ya ga abin ki abin hanawa a cikin ku ya hana shi da hannunsa inji Allah inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya umarce shi ya hakuri akan cutarwa sannan kuma ya hane shi akan ainihin wato gururi da girman kai da nuna alfahari aya tana nuna mana wani bangare a cikin ta duk wani abin ki da kuka sani na barna to a hana shi a gari shan giya munkari ne a hana a gari caca munkari ne a hana aikata shi a gari sata zalunci kade kade waƙe waƙe cakuɗa maza da mata raye raye bayyana tsiraici abubuwa da zai sa Allah ya fushi da al'umma duk wannan abin ki ne Allah baya so shugabanni da kuke mulki ku sani cewa wallahi tallahi sai Allah ya tambaye ku akan duk abin da al'umma suke aikatawa kuka zuba ido kuka bari na barna kamar yanda kuma idan kuka zaburar da mutane suka aikata aikin kwarai a matsayin ku na jagorori shugabanni Allah zai ba su lada su da suka aikata kuma kuma Allah zai ba ku lada duk shugaban da yayi kememe ya zuba ido ya taimaki barna ko ya bar barna tana gudana ya sani yana tara wa kansa bala'i ne da masifa yawmul kiyamati kuma ba zai gama da duniya lafiya ba kowa yana gani abubuwa da ake na rashin kyautawa abubuwa da ake na rashin zalunci an mai da mutanen banza su ne yan gata an mai da mabarnata su ne ake jin tsoron su ba za a iya taba su ba an daure musu gindi suna ta'adi a ƙasa su kashe wanda suka ga dama su yanka wanda suka ga dama su sace wanda suka ga dama su zalunci wanda suka ga dama kuma su fito su dauki hoto su yi bayani ku duba irin yadda ake wulakanta dan adam a Najeriya musamman arewacin Najeriya a saci mutum a saci mace a saci tsoho a saci mai kuɗi a saci talaka a saci dan makaranta a saci yarinya a saci babba a saci karami a kai mutum daji a yi ta dukansa ana daukan hoto ana dukansa a saka bindiga ana kwankwashe masa goshinsa sai ya zubar da jini yana kuka ko tana kuka suna wayo Allah a kasar da take wai akwai shugabanci wai akwai shugaban kasa wai akwai sanatoci wai akwai ɗan majalisa wai akwai gwamnoni wai akwai sojoji wai akwai ɗan sanda wai akwai custom akwai immigration akwai jami'an tsaro bila adadin kuma duk suna karban albashi amma talaka yana cikin bala'i talaka yana cikin tsoro attajirin ma mai kuɗi baya cikin aminci wannan wani irin mulki ne wannan wani irin shugabanci ne wannan wani irin jagoranci ne wannan wani irin rashin tausayi ne wannan wani irin rashin jin kai ne wannan wani irin gajeren tunani ne wannan wani irin rashin kula da haƙƙin dan adam ne wannan a duk duniya a ina ake irin wannan abu muna kallo muna da iko kuna da jiragen sama na yaki kuna da sojoji mayaka kuna da kayan fada har za ku iya tunkaran wata ƙasa ma ku yi yaki da ita amma abun mamaki kun kasa tunkaran yan ta'addan cikin ku ku magance su ku ba ku magance su ba kuma ku ba ku yi sulhu da su ba wannan ba daidai bane ya kamata wallahi shugabannin ƙasar nan su ji tsoron Allah kuma a gaya musu gaskiya a taimake su tunda kuka yadda kuka ce a jefa muku ƙuri'a kun ga za ku iya ne duk wanda ya zo ya ce a jefa masa ƙuri'a ya ga zai iya ne tunda za ka iya ga fili ga mai doki ga kuɗinmu a hannunka ga arzikin ƙasarmu a hannunka ga sojojin mu a hannunka, ga ƴan sandan mu a hannunka, ga kasar din mu a hannunka, ga sunan a hannunka. Amma kuma ƙasa ta gagara zama, ana ta gudun hijira, ana ta gudun ka je ƙasashen nan. Wallahi dan Najeriya yana gudu, yana fita ya je a kamo shi, a daure shi, a kamo shi a kazadin sa. Kwanan nan naje ƙasar Niger, can ƙarshe wajen Algeria, aka naga wasu tanti-tanti a daji, sai nake tambayan wasu cikin mutanen Niger, nace wannan tantunan fa? Suka ce ai mallan nan gurin ƴan gudun hijira ne. Nace kamar ƴan gudun hijira, ai waɗannan duk an kakkamo su ne, mutane nawa ƴan Najeriya suke shiga ruwa, jirgin ruwa ya nitsar da su, su nitse su halaka a cikin ruwa. Mutane nawa ne za su tsallaka ƙasar kaza, za su ƙasashen Turai ɗin, akwai inda ake tsallaka da ƙafa ake tsallaka, wallahi namun daji ne suke cinye su. Ku je ku tambayi hanyoyin da ake fita daga Agadez a tafi Libya, a tafi Algeria, a tafi Sahara ce iya ganinka. Satuttuka za ka yi kana buga tafiya, ba bishiya ko ɗaya, ba tsuntsu, yashi ne kawai. Da haka idan mutum ya faɗi, ya shi ruwa ya kashe shi, faɗuwa zai yi mutu a nan kawai, za a barka yashi ne ma kabari. Wallahi sai dai ka rinka ganin ƙwarangal-ƙwarangal na ɗan Adam ya faɗi ya mutu, ya shi ruwa ta kashe shi ko ya ɓata. Mota guda ma tana iya ɓata. Ai ta neman ta, ita yawo a cikin Sahara, tun mai yana saura har mai ya ƙare, in mai ya ƙare ruwan cikin su ma man su ne, shi ma ya ƙare, duk su faɗi su mutu gaba ɗaya. Me suka tafi? Sun tafi neman wani abu. Ka duba yanzu misalin ƙasar Libya fa. Libya fa ƙasa ce da an cita da yaƙi, an yi yaƙi, an kashe Gaddafi, an zubar da jini, ana ta halakar da mutane. Amma wallahi har yanzu ƴan Najeriya ba su zo zuwa ƙasar Libya suna neman arziki ba. Suna wanki, suna guga, suna noma, suna shara, suna share titi, suna aikin wahala, suna neman abin da za su ci. Amma sun kwammace, sun buga abin da suka samu, ya fi abin da za su samu a nan. Me yasa ba za mu inganta ƙasarmu mu ma a rinka shigowa ba? Mu mutane nawa ne suke shigo mana daga wata ƙasa? Baƙi nawa ne suke zuwa? Ba su, saboda me? Kasuwancin mu ya lalace, babu tsaro, ana cikin firgici da tsoro. Suna nan bila adadin. Kuma yanzu inda za ka je ƙasar Libya nan, ka ji labarin yadda suke wa baƙin mutum, labarin bai da daɗi, wulaƙanci 10 da 100 mala. Su sun sani, suna kallo na, suna ji na. Yanzu ne za su kashe ka, baƙi face suke abd. Balarabe sai ganka ya ce kal, ya kal, ya kare, ko ba kai sai ka mai magana ba, duk wannan Afirka ba a nan. Yanzu har wani Balarabe dai yana nan Afirka, yana da wata wadata, ya ganka ya ce kai kare ne, kuma kana zaune a ƙasarsa, ko ya dake ka, ko ya harbe ka, ya kace ka, ya kashe banza. Ko kwanan a ƙasar Nijar, a wani gari, wani jiha daga cikin jihohi, ana ban labari, wani ɗan Chadi ne ya samu wata ƴan Najeriya, ya mace yankan rago, ya yanka ta. Ita ma ta tafi ne gudun yawon hijira, ba uwa ba uba, ta tafi neman kuɗi. Wani abu ya je haɗa ta da su, suka kashe ta a banza. Ba mu da kima, in mun je wasu ƙasashe mu ne maroƙa, mu ne ƴan baranda, mu ne ƴan roƙo, mu ne ƴan aikin wahala. Ga fetur muna da shi a ƙasa, ba mu tone shi ba har yanzu. Ga ruwa yana ta ambaliya a cikin garurukanmu da tekunanmu. Ga ƙasar noma, ga manya-manyan kasuwanni, ga kaza, ga kaza. Amma mun rasa tsari, mun rasa shugabanci na ƙwarai da jagorancin ƙwarai. Dole ne a gaya wa jagororin nan, wallahi su ji tsoron Allah, ku inganta mana ƙasarmu, ku yi haƙuri da satan, ya isa haka, ku taimake mu, wallahi. Wutar lantarki ta gagari mutane, asibiti ya gagari mutane, ba wuta, wuta babu wuta, wuta da an gama da ita a duniya, wake magana wutar lantarki? Wuta fa da za ka kunna babu, ruwan sha babu, a baka ma ka biya kuɗi ma babu. Kuma ga wutar muna da ita ma, har ma muna sayo da wasu ƙasashe, wanda yanzu an ci gaba ma, jihohi ma suna iya wutar su. Yanzu nan jihar Gombe in ta ga dama za ta iya yin wutanta, ba sai ta dogara da wutar federal ba. Yanzu a nan cikin jihohin nan namu a Kudu, akwai wani ɗan ma'aikaci ne yana aikin kamfani, ya ce mallam ai duk kamfanoni sun koma jihar Kudu, jihohin nan na Kudu, wai wata a jiha daga cikin jihohin nan na Kudu. Ya ce wallahi mallam ina zaune sai da aka shekara 2 wuta bata motsa ba shekara biyu kar kuma a Najeriya ne su yan kudu ne sun gyara jiha su mu ko yan arewan mu sai gaba siyasa sai handama da satar kudi kudu wallahi tallahi a jihohin mu na kudu akwai wanda sun yi wutan lantarkin su ba su bukatar wutan kowa kai akwai wanda jihar gaba ɗaya sola suke mata sola da sola sai rayuwa mai karfi duk kamfanonin nan sun tashi bari buga muku misali da jihar ta Kano da na taho daga can ku shiga duk rukunin masana'antu a Kano ku je Chalawa ɗaya ne daga cikin rukunan masana'antu ku je ku ga manya-manyan masana'antu da aka rufe su wata masana'antar ta kusa rabin garin nan wallahi amma an rufe ta an sassara injinan an yi gwangwan da su wanda za a sayar an sayar me yasa ba wuta ku je Bamfai a Kano rukuni ne na masana'antu duk kamfanonin majority duk sun gudu yanzu kamfanin da zaka ce suna yi suma a wahalce shine small scale industries yan kananan masana'antu masu yin roba ta shan ruwa masu yin kofin roba ma irin waɗannan da irin cokali da irin roban shan ruwa yan kananan abuwa su ne suke kai function duk yawanci manya-manyan masana'antu a arewa duk sun gudu me yasa ba ku da wuta ba ku da wuta ba ku kuma nemi wutan ba ba ku shirya ku same ta ba yana daga cikin shugabanci mai kyau shine inganta rayuwar dan adam a kyautata wa dan adam rayuwarsa yau idan aka kawo kamfanoni yaran mu za su samu aiki za mu samu hada-hadar kuɗi za su rinka juyawa shige da fice mutane za su samu alheri su ta gina gidaje su ci abinci mai kyau masu ƙara aure ma duk su ƙara ko ba haka bane ba duk an samu wadata da rufin asiri ka je ka samu nama mai kyau ka gadara ka zauna ka ce a yanka ma iya cin ka tashi ka tafi saboda akwai kuɗi to babu ka gaya mun wani kamfani ne zai zo wani ɗan China ne wani ɗan India ne wani ɗan Ingila ne wani ɗan Misira ne wani ɗan Dubai ne wani ɗan kaza ne zai zo yayi kamfani a ƙasarka waye zai zo a arewacin Najeriya ya ce zo zai kada kamfani wallahi muna magana da wasu manyan mutane a wasu kasashe suna cewa muna son kasar ku Najeriya akwai mutane a Najeriya akwai business a Najeriya amma your problem shine ba ku da tsaro ba ku da wuta ina fadin wannan ne Allah ya sa kunnan shugabannin nan su ji abin mamaki kun ja kun kasa gyara wutar lantarki a Najeriya wallahi tallahi idan federal government ba za ta iya ba jihohi su gyara mana wuta gurin wallahi akan wutar lantarki in aka gyara wutar lantarki wallahi za a kori talauci wajen 60% saboda za a investment kamfanoni za su yi taiki ko yanzu ko kamfanin man gyaɗa ne da kai kana buƙatar wutar lantarki injin niƙa mai wando yana buƙatar lantarki injin kaza yana buƙatar lantarki mace mai da take gida take kankara tana buƙatar lantarki ba abin da ba buƙatar lantarki rayuwa sai da lantarki amma abin mamaki ya saboda lalacewa wai a ƙasar nan wai ka ji fadar shugaban ƙasa take cewa tana sanar da mutane fa za ta yi sola ita ma zance ya ƙare kaban aya ta gaba kai kuma
الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير
الله ya ci gaba da bayani bayan kissar Luqman alayhi salam ko bawan Allah muna nufin Allah ya masa rahama ya ji kansa alam tara anna Allah sakkara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi alam tara afwan anna Allah sakkara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wannan aya Allah tabaaraka wa ta'ala yana magana ne ga waɗannan mushrikai waɗanda istahabbul ama ala al-huda wanda suka fifita makanta akan shiriya sannan kuma suka sayi barna suka watsar da shiriya yace baku gani ba Allah tabaaraka ta'ala ya hore muku abin da ke cikin sammai ya hore muku abin da ke cikin kasai zan yi muku bayanin horewa cikin sammai da horewa cikin kasai insha Allah kalmar sakhara daga at-taskhiru ne at-taskhiru yana nufin at-tadlil wa at-taklif Allah ya hore muku ya saukaka muku ya baku sakhara fulanun fulanan taskhiran kamar yadda Balarabi ke cewa idza kallafahu amalan bila ujratin yayin da ka dora wa wani aiki ba tare da an biya ba to wannan ana nufin taskhir kenan kamar yadda ayat tana nufin al-ida'u al-idadu wat-tahiyatu lima yuradu al-intifa'u bihi an ciriya maka an tanadar maka abinda zaka amfana da shi ba sai ka biya ba ba Allah ya hore muku a cikin sammai ba abin da zaku amfana ba sai kun biya ba ba Allah ya hore muku a cikin kasai ba abin da ke cikin kasa ba sai kun biya ba dan ku yi amfani limanafi'ukum wa limaslahatikum da maslahanku a cikin sammai da cikin kasai ga rana Allah ya baku yanzu jama'a kun san amfanin rana kun san amfanin rana akan noma kawai amfanin rana akan rayuwar dan adam amfanin rana akan rayuwar dabbobi amfanin rana akan rayuwar mutane gaba daya wannan ranan da kuke gani da Allah ya saukar da ita ba iya haskenta bane kadai tana da amfani a gangan jikin dan adam har ma ta kai ga dan adam yakan iya zuwa asibiti a ce da shi zaman ka a inuwa yayi yawa shi yasa ciwo kaza ikama ka ka rinka fita kana shan rana a ce tana da amfani duk wanda yake zama kullun AC office AC a gida AC kullun cikin inuwa baya fita rana tana dukar sa ai mai da lafiya na sha fada ina maimaitawa yau da za ku duba analysis wallahi alazim malam mutanen kauye nesa ba kusa ba a yanzu sun fi mutanen birni lafiya ku bincika ku gani saboda mutumin kauye na farko gidansa ba a cikin rana yake kasuwarsa a cikin rana take gonarsa sai ya je rana shi ko mutumin birni ya saka ya gina katon gida in zai shiga tun daga garejin motarsa inuwa ne har ya shiga ɗakin sa cikin inuwa ne in ana ruwan sama ba san ana ruwa ba wala ba san ana ruwa ba ko ƙarar ruwan sama ba sa ji yana fitowa daga gidansa ya shiga garejin mota daga garejin mota ya shiga mota yana shiga mota cikin inuwa an kunna masa AC yana fita daga mota ya shiga office office din nan sanyi ne kamar kankara anan zai yi ne daga fitowa daga nan ya daga dawowa mota daga nan ya koma gida haka rayuwar suke up and down baya fita cikin rana to za a zo lokacin da wani ciwo zai kama shi likita zai ce ka rinka fita rana wannan misali ne guda ɗaya na gaya muku amma kai da yake Allah ya taimake ka ba kauye ne kai ranar ta dake ka har ma ka shiga uku ka ma fara bushewa kai kuma ya ce ka dan koma inuwa ka dan sha sanyi miskini shi yasa da ka je gurin da yake akwai fanka ai ka fara kauyenci ko ka fara yayi baki ka ce Alhaji kara mana AC nan a mota saboda bakon AC ne baka saba ba ai ina fata na fahimta to kowa da irin yadda Allah tabaraka ta'ala ya ce yanzu idan ka duba nau'in abinci abincin cikin da ake ci na kauye sun fi lafiya kaga zogalai babu hannun bature a ciki ba wata kwayar bature da aka sa a ciki kaga alayyahun kauye da aka noma shi kaga yaku wannan kaga gyada kaga masara kaga kaza wadannan abubuwan amfani kaga kanya kaga dinya kaga rake kaga ɗan abubuwan nan da kuke gani ana amfani da su suna amfani a jikin dan adam fele da ke tsammani wani wallahi tallahi sai ya ce shekara bai ga zogale ba ka je ka tambayi likitoci su maka bayani amfanin zogale da tsamiya a jikin mutum kai ku ga tsamiya na har da tabarza a garin ku dan Allah akwai wanda ya taba shuka tsamiya a cikin ku a gonarsa tambayar ku nake yi Allah ya hore muku abuwa a sama Allah ya hore muku abuwa a ƙasa amma ba ku ma sani ba ga kuka wa ma adrakum ma kuka ai an san kuka ko ko kun san me ake nufi da kuka wannan miyar kuka da kike ji bishiyar kuka wani yace tab ai kuka tana da daraja Allah ma yayi bayanin ta cikin alqurani aka ce mala aina yace a watarakuka qaima dan banza ne wani kirmi kenan mutane kauye tsara yana musu wazi wai yana bayani akan muhimmancin miyar kuka wai gashi Allah ma mutanen ku kauye ku gode wa Allah Allah ya ambaci miyar kuka a alqurani watarakuka qaima amma ba haka bane wannan karatun yan tirmi ne masana suna ba da labari ku yi hakuri don ku gane kuna cikin ni'ima wallahi idan ka ji bayani akan wasu alkhairan da suke cikin gidajenmu da ƙauyukanmu da gonakinmu wallahi sai ka ji kamar ma ka dawo ƙauyen da zama yanzu kaga kuka din nan tun daga ganyenta da ƴaƴanta da wannan kwallin tafarin da ƴaƴan da ke cikin kwallin da sassakenta da jijiyarta da fatar jikinta ganyenta kan ba sai na muku sharhi ba dan dashi kuka ci goyi kuka girma do Allah ina so in tambaye ku akwai wanda ya taba cin wai miyar kuka an je an kai shi asibiti wai kuka ta bata mai ciki a sai dai in cikin kai bata a ce ka je ka jika kuka ka sha kuka akwai albarka kuma ku duba wani abin da Allah ya mana kun taba ganin wani mai gona da ya je ya dauki bishiyan kuka yana shukawa Allah ne yake shuka kayansa kuma ku duba mallam ni dai yau tunda na tashi a iyayen shekaruna da wanda suke gaba da ni kai da iyayena da kakannina duk akan miyar kuka suka tashi amma kukokin nan ba su kare ba har yau wai wannan fikihun ba ku fahimce shi ba kai ai sakaye to ka gani ga masana kukan maciyanta sun ce bincike ma ya nuna can miyar kuka yana kara yawa ilimi shi yasa wallahi idan ba kauye ya maka tsara ba ko bai kawo maka kuka ba indai bai kawo maka komai ba indai ya kawo maka kuka ya kamata ka sara masa ka buga saboda ya zo da abin kirki wannan duka wani abu ne na ni'ima da Allah tabaraka ta'ala ya bari yana da amfani wani mutum yake cewa a kauyensu wai ya ga wasu turawa sun zo abin mamaki sai su ina bishiyar kuka a nuna musu sai su saye ta in suka saye ta kudin sai su yi asare ta su ɗebi abin da za su ɗiba a jikinta sai su yi asare ta in aka sare ta a yi gunduwa da ita kudin sai su bunka mata wuta ka duba mugunta saboda sun san alheri da albarkan da ke ciki kuma bincike ya nuna cewa da yawa daga cikin cututtukan da suke damunku abin da yake maganin su shine wannan kuka din ba kuma sani ba tsabar kadamiyar kuka ko yana magance larurori masu tarin yawa shi yasa an ga ka ga kanan mallam kamar ka shekara 2000 Allah ya mana afuwa Allah ya samu dace mu gode wa Allah akan duk ni'imomin da ubangiji ya mana duk talaucin da muke ciki amma abin da muke bukata kyakkyawan shugabanci yanzu fa ko a Najeriya binciken da aka yi daidai da kasar mu fa kun ga kasa din da muke takawa billahi alazim a kudancin Najeriya akwai inda wallahi inda za a ba su kudi su ba da kudi a ɗebi kasar da muke da ita muke takawa a kai musu a can wallahi wallahi suna so ni da kaina na je wani bangare a kudancin Najeriya nan titi ne ake musu gaba ɗaya garin kasar garin ba za ta iya daukan kwalta ba ka san me ake sai an je an ɗebo ƙasa a wata nisan duniya can goda su da arewa haka motoci suke ɗauko su dila ai ta ɗebo ƙasar da kuma duwatsu da ake zuwa ana markaɗewa sai an zuba wannan duwatsun shine za a zuba kwalta wallahi titi ya haukai amma mu yanzu in gaya maka haka za a share ƙasa ana sharewa kawai a zuba kwalta kuma lafiya lau za ta zauna ni'imomi Allah ya ba mu masu tarin yawa ba mu sani ba duba ruwan rijiya akwai inda duk tonan da zaka yi in daga nan zaka je ƙarshen ƙasa wallahi a garin ba za ka samu ruwa ba amma ku duba yadda Allah ya ba mu ruwa ku duba bohol sai ka tona bohol kana shan ruwa ka shekara 10 kana shan ruwan bohol ba ta tsayawa ba farin ruwa lafiyayye mai kyau. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah ya zubo muku ni'imominsa na zahiri da na batini. A wata kira'ar, wa asbagha alaikum ni'amatan bil ifradi. Allah ya ba ku ni'imomi masu tarewa ko ni'ima na fili da na boye. Akwai ni'imomin da kun san su, akwai ni'imomin da baku san su ba. Yanzu mu a Najeriya malam, Allah ya ba mu ruwa, Allah ya ba mu rana, Allah ya ba mu iska, Allah ya ba mu iskar gas, Allah ya ba mu fetur, Allah ya ba mu zinari, Allah ya ba mu azurfa, Allah ya ba mu kaza. Malam, duk abubuwan da ake nema na arzikin ƙasa, wallahi malam, a jihohin mu a arewa dinnan duk muna da shi. Su sun sani. Me yasa suke ta kawo mana kafan duka suke so su sabbaba mana yaki? Ai, arzikin da muke da shi ne daƙiƙancin mu da rashin wayewarmu, ba mu kai mu fara tonowa ba. Suka suna cancin daga America, daga Ingila, suna da na'urar da za su gane a arewacin Najeriya, a Kano akwai tattalin arziki a cikin ƙasa, ba su tona ba. A Jigawa ma akwai, a Bauchi ma akwai, a Kebbi ma akwai, a Sokoto ma akwai, a Gombe ma akwai, a Kaza ma akwai. Wallahi, wallahi, inda za a bawa masanin ainihin wato tattalin arzikin ƙasa da yake cikin ƙasa ya zauna akan kujerar nan, zai muku bayani iya jihar Gombe kadai arzikin da take da shi a cikin ƙasa ta isa ta rike Najeriya gaba daya. Tono idan za a tono, har yanzu akwai abin da ba a tona ba, amma fara tonon su ba a matsan da shi ba. Kawai an zo an dasa mana ƴan ta'adda, sai a je a yi ta tonon wani abu, duk inda ka ga ana a ta'addanci ana kashe mutane, to akwai wani abu na arzikin ƙasa da ake ɗiba a ciki. Saboda mu ƴan bokonmu, bokonsu bai kai su je su gano ba, ko kuma gwamnatinmu wayonta bai kai ta je su gano ba. Yanzu fa sai wani ɗan ƙasar waje, ko wani ɗan China, ko wani ɗan kaza, ko wani ɗan Faransa, ko wani ɗan kaza, ya shigo ƙasarmu fa, ya shiga dajijjikanmu fa, shi ya fi mu wayo da zai gane arzikin da ke cikin ƙasa. Su yi tattaunan ƙasa, suna ɗiban arziki suna fita da shi. Kai baka isa kai magana ba, ko baka isa ka je wurin ba. Wani abu ne wanda yake na zahiri, ba fa ana maganar fetur ba. Fetur din yana nan a banza, tonansa ma ba mu tono shi ba. Da yawa a cikin jihohinmu na arewan nan duk muna da shi, amma mun rasa suwaye shugabannin da za su wuce mana gaba a tono mana wannan, mu ma mu huta da wulakancin da ake mana. Kenan, ba a cikin talauci Allah ya bar mu ba. Ya ba mu ruwa, ya ba mu ƙasar noma, ya ba mu fetur. Akwai zinari a ƙasar nan, akwai azurfa a ƙasar nan, akwai uranium a ƙasar nan, akwai kaza, akwai kaza a ƙasar nan. Wani bincike yake ce mini, tun daga Bauchi har zuwa Chadi a ƙarƙashin ƙasar nan, tun daga jihar Bauchi yayi gabar har ka kai ga Chadi, duk gaba ɗaya arziki ne na a cikin ƙarƙashin ƙasar nan, masu yawan gaske da balansu ne sabuwa. Amma ba mamaki gwamnan Bauchin ma yayi kamfen ɗin sayayya gama, bai ma san da arzikin ba, ko kuma ya sani ya ji labari wasu ne suke tona. Ina faɗin wannan ne saboda samarinmu matasa ƴan boko, ku fito ku yi karatun bokon nan da sunan Allah da bismillah. Najeriya akwai alheri a cikinta, Najeriya akwai arziki a cikinta, Najeriya akwai albarka a cikinta. Me muke bukata? Tsayayyen shugabanci na gaskiya da gaskiya kawai, ba mutanen da abin da yake gabansu kawai shine aljihunsu ba, ba mutanen da ba su da kishi ba, ba mutanen da al'ummarsu ne a gabansu ba. Muna so mu samu canji, mu samu sauyi, matasa marasa tsoro waɗanda za su yi tunani mai kyau. Amma wallahi muna cikin arziki, kuma Allah ya ba mu. Sai dai kawai wataƙila wasu sun fi mu wayo, su kuma za su zo su ɗebe. Shiyasa kullum suna gayyato mana bala'i da fitina su shigo cikinmu, su ƙirƙiri rikicin da babu shi a cikinmu, su ce akwai, saboda su samu gindin zama, su tada mana hankali, su shiga dajukanmu suna ɗiba, suna fita da helikwafta da jirage na sama da daddare, mu kuma muna can muna ihu muna wayo Allah ana kashe. Allah shiryar da mu, Allah sa shiga dubbanninmu su gane. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙa muku, kuma ya zuba muku ni'imominsa na zahiri da kuma na baɗini na koye da na bayyana kalmar asbaga ana nufin atamma asbaga tana nufin akmala alaikum ni'amahu ya kammala muku ya cika muku ni'imomin sa na baɗini da na fili duk abin da za a iya amfanuwa da shi kuma abin da za a iya samu morar rayuwa da shi wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir daga cikin mutane akwai waɗanda suke yin jayayya fillahi a cikin lamarin ubangiji tabaraka ta'ala ba da ilimi ba ba da kuma shari'a ba ba da kuma littafi wanda yake mai haskakawa ba bighairi ilmin wannan hali min alfa'ili a cikin kan yujadilu a wala kitabin murid kuma bighairi wahyin yuniru aqlahu wa qalbahu mutum yazo yana yin jayayya da musu ba tare da wahayi da zai haskaka masa hankalinsa da zuciyarsa ba ko kuma ya bude masa sabilin rashadi hanya ta shari'a ba ya koyan uwana musulmi waɗannan ayoyi lalle suna mana nuni akan ni'imomi da Allah tabaraka ta'ala ya mana da arziki da ubangiji tabaraka ta'ala ya mana kuma mun gode masa muna fatan Allah madaukin sarki ya bamu abin da zamu ci ya bamu abin da zamu sha ya bamu abin da zamu rayu kuma ya bamu shugabanci na kwarai ya bamu jagoranci na kwarai ya sa aljanna makomar mu abin da muka fada na daidai Allah ya sa mu cika da imani wanda muka yi kuskure ko tuntuba harshe muna neman afuwar Allah subhanahu wataala wa bihadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta